Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Litini 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahabu a bamu dandanon labaran.
Shugaba Donald Trump yana gaya Amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa Amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda aksarin jama'ar musulmi ne. A Romania kuma gwamnatin kasar ta soke jiya Lahadi dokar da ta bada kariya ga ƴan siyasa da aka samu da zargin cin hanci da rashawa. Faransa ya takar shugabancin kasa mai ra'ayin ƴan kishin kasa Marine Le Pen ta yi alwashin mai da hankali kan muradun Faransa fiye da komai yayin da take kaddamar da yakin neman zaben shugabancin kasar jiya Lahadi.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ba zai dawo gida a yau ba kamar yadda aka tsara. Ko menene dalili?
Shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta takarda zuwa majalisa ta kasa inda yake bukatar a kara masa kwanaki a kan hutu da ya dauka.
Gwamnan jihar Kaduna ko cewa yayi gwamnati za ta dauki matakin ba sani ba sabo ga masu tare fitina a jihar.
Ƴan talakawa suke fita su kashe juna, su sun dauki ayi su kai su waje suna karatu. Wannan zalunci ne, Allah ne kadai zai shari'a. Amma kafin mu je gaban Allah, mu gwamnatin jihar Kaduna za mu fara wannan shari'an in Allah ya yarda.
Kana muna da rahoto akan rikicin da aka yi a wurin ginin ma'adanai a Gero na jihar Plateau. Sai Ibrahim Alfahami da zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. Sai kuma amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump yana gaya Amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa Amurka daga al'ummar kasashe bakwai da akasarin jama'ar su musulmi ne. A daya daga cikin sakonni ta shafin Twitter jiya Lahadi, shugaban ya ce gaskiya na gaza fahimtar yadda alkali zai jefa kasar mu cikin hadari. A wajajen karshen makon jiya ne alkalin wata kotun Amurka James Robert a jihar Washington ya dakatar da aiki da dokar shugaban kasar na wucin gadi. Sannan a jiya Lahadin kotun ɗaukaka ƙara shiya ta tara da ke San Francisco ta ƙi amincewa da buƙatar da gwamnatin ta Trump ta gabatar na neman kotun ta bada izini a cigaba da wannan aiki da wannan doka. A cigaba da sakonnin Twitter a jiya Lahadi, Mr. Trump ya ce ya umurci ma'aikatan tsaron cikin gida ta binciki masu shigowa Amurka sosai. Ya ƙara da cewa alƙalin ya tsananta aikin masu kula da shige da fice.
A halin da ake ciki kuma baki sun fara shigowa Amurka bayan da umarnin da alkali ya bayar ya dakatar da aikin dokar da shugaba Trump ya bayar wacce ta hana baki daga kasashe bakwai waɗanda galibin su musulmai ne zuwa Amurka. Rahotannin suka ce wata gamayyar ƙungiyoyin lauyoyi a New York suna taimakawa masu katin green card na izinin zama Amurka da masu visa waɗanda suka iso tashar jirgin sama na JF Kennedy ba tare da wata cikas ba. Lawyer Camille Makler ya gaya wa kamfanin dillancin labaran na Associated Press jiya Lahadi cewa yanzu an koma aiki kamar da. An kira wata 'yar ƙasar Iran Fariba Tajrostami cewa tana iya hawa jirgi zuwa Amurka bayan da aka nata shiga jirgi makon jiya daga Istanbul bayan da shugaban Amurka ya bada umarnin hana 'yan waɗannan ƙasashe bakwai shigowa ko kuma balaguro zuwa nan Amurka.
A Romania bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gudanar da gagarumar zanga-zanga jiya Lahadi, jam'iyyar RSD mai mulkin kasar ta soke dokar da za ta baiwa ƴan siyasa kariya daga fuskantar shari'a saboda cin hanci da rashawa. Wannan mataki da gwamnatin Prime Minister Sorin Grindenu ta dauka ta ya biyo bayan zanga-zangar da dubun dubatan ƴan kasar waɗanda suka cika dandalin nasara wadda ake ganin su ne mafiya girma na nuna kyamar gwamnati. Rabon da kasar ta ga irin wannan zanga-zangar tun a 1989 lokacin da gwamnatin shugaban kasar Nicolae Ceaușescu ta fadi. dokar wacce majalisar ministocin kasar ta amince da ita a cikin daren Talata da za ta kare jami'ai daga fuskantar shari'a idan kudaden da suka sata ba su kai dalar Amurka 48,700 ba, wato kimanin naira miliyan 21,510. Gwamnatin kasar ta dage cewa akwai bukatar kafa wannan doka domin rage cinkoso a gidajen furusin da kasashe da cin hanci da rashawa suka yi wa katutu a Turai.
A Faransa, yar takarar shugabancin kasar mai ra'ayin yan kishin kasa Marie Pen ta yi alwashin mai da hankalinta kan muradun Faransa fiye da komai, yayin da take kaddamar da yakin neman shugabancin kasar jiya Lahadi, inda ta fito tana adawa da manufofin cinikayya tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba. Ta ce yanzu bambancin ra'ayin da ake fuskanta ba tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da ƴan santsi bane, a'a, yanzu adawa tsakanin masu kishin kasa da kuma masu ra'ayin kasuwanci tsakanin kasashen duniya ne ba tare da tsangwama ba. Kurun neman jin ra'ayin jama'a a baya-bayan nan sun nuna cewa Le Pen za ta sami hayewa zuwa zagaye na biyu, amma da wuya ta lahi zaben fidda gwani da za a yi a cikin watan Mayu. A halin da ake ciki kuma, an sake buɗe wuraren adana kayan tarihin kasar wadda aka rufe makon jiya sakamakon harin da wani ya kai kan sojojin kasar, wanda ake zargi ya ƙi magana da masu bincike, har ma mahaifinsa ya fito yana kare ɗan nasa ɗan shekaru 28 da haihuwa cewa shi faɗansa ba ɗan ta'adda ba ne.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau Litinin ake jin watakila majalisar dattijan Amurka za ta kada ƙuri'a kan mutuniyar da shugaba Trump ya zaɓa ta zama sakatariyar ilimi mai suna Bessie DeVos, inda babu mamaki sai mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence ya kada ƙuri'ar raba gardama. A ranar Juma'a, DeVos ta tsallake wani babban shinge lokacin da majalisar ta kada ƙuri'a majalisar, wato da sanatoci 52 suka goyi bayanta, 48 kuma suna adawa na kawo ƙarshen muhawara kan zaɓenta, wadda yanzu Litinin ɗin watakila jefa ƙuri'a ƙarshe na amincewa da zaɓen nata. DeVos, wacce attajira ce sosai mai ba da gudunmawa ga jam'iyyar Republican, ta fuskanci adawa mai tsanani kan naɗin nata, muƙami da ada baya samun makulawar sanatoci balle har a yi muhawara. Senator Chubby ɗan jam'iyyar Republican Susan Collins daga jihar Maine da Lisa McCaskey ta jihar Alaska sun bayyana cewa ba za su goyi bayan DeVos ba, yayin da sauran sanatoci ɗan Republican suke samun kiraye-kiraye daga iyayen yara da wasiƙu da malamai kan naɗin DeVos. Idan sanatoci ɗan Democrat baki ɗaya suka goyon bayanta, kuma babu ƙarin wasu sanatoci ɗan Republican da suka bauɗe, za ta samu ƙuri'u 50-50 kuma suna adawa. Nan ne mataimakin shugaban na Amurka zai kada ƙuri'ar raba gardama. Masu adawa da naɗinta suna zargin za ta wargaza makarantun gwamnati ta karkata kuɗaɗen haraji zuwa ga makarantu masu zaman kansu.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da batun dawowar shugaba Muhammadu Buhari da aka yi tsammani yau, amma kuma hakan ba za ta samu ba, kamar yadda Shehu Garba mai magana da yawun shugaban kasar ya yi wa Hassan Maina kai na ƙarin haske.
Ba Muhammadu Buhari ya rubuta takarda zuwa majalisa ta ƙasa, inda yake buƙatar a ƙara masa kwanaki a kan hutu da ya ɗauka. Wannan kuma ya biyo bayan buƙata ta likita da yake duba shi a Ingila, wanda ya nemi a ƙara masa lokaci don ya ƙara bincike a kan binciken da ya yi a kan lafiyar shugaban ƙasa, don ya ba shi kammalallen sakamako a kan lafiyarsa.
Duba da halin da ake ciki a ƙasa, ban san kowa ko wani ɗan ƙarin bayani da za ka yi wa jama'ar ƙasa ba?
Bayanin da za a yi wa jama'a shi ne, babu wani abu na tashin hankali ko kuma wani damuwa ko kuma a ce ko lafiya ta taɓarɓare, a duk wannan bai taso ba. Yana nan, yana zaune a gida yake, inda masaukin wakilin Najeriya a Ingila ya aje shi.
Sai wasu ake sa ran shugaban zai dawo nan Najeriya kenan?
In aka duba takarda da ya rubuta a majalisa bai sa iyaka ba, kuma tunda ba a gare shi ba ne. Likita shi zai ce na gama bincike ko gobe za a gama, jini ne gata ne, ya dogara ga aikin da likita yake yi a kan wannan bincike nasa.
Duba da yadda a baya aka yi ta yamu didin lafiyar shugaban, ya zuwa yanzu ko yaya lafiyar shugaban kasar?
Bincike ne ake yi na lafiya kamar yadda kowane ɗan Najeriya yakan je gabatar da kansa lokaci zuwa lokaci a bincike shi a gani shi akwai wani abu da aka hangi ko aka gani na damuwa don gane da lafiyarsa kuma irin wannan ana yake maka ka dawo bayan kana ganin ka kammala wannan abu ne kun a ce a je a dawo din shi yasa aka ce a saurara shugaban Muhammadu Buhari ba mu da rahoto a halin da muke ciki ce akwai wani abu da yake damun ka da rashin lafiya.
Kungiyoyin fararen hula sun shirya tsaf don gangamin tarbar shugaban sai kwatsam aka soke dawowar tasa. Comrade Ajiwala shine jagoran masu gangamin.
Abin takeici ne gaskiya na cewa kai shirin ka tarbi a zo a ce kuma ga halin da ya taso. Wannan ba komai bane illa muna jimamin cewa ba za mu ganshi ba lokacin da muke Allah fara za mu ganshi. Amma a takeici dai gaskiya ba mu ji daɗi ba amma kuma mun fahimci cewa tunda Allah ya sa yana nan cikin za a ce haicin sa na wato cikin lafiya kamar yadda aka gaya mana amma dai yana buƙatar ƙarin hutu ne wanda mun samu labari cewa lallai ba a ma asibiti yake ba to da mu hankalinmu ya tashi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To daga batun dawon shugaba Buhari sai rikicin da aka yi a wajen ginin ma'adanai na Gero a jihar Plateau wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane 10 da kone-konen wasu gidaje. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta shafke mutane 5 da take zargi da hannu wajen tashin hankali a wata dabar haƙar ma'adanai a yankin Gero dake karamar hukumar Jassa Kudu da ya yi sanadin rasa ran mutane fiye da 10. Lamarin ya auku ne a makon da ya shige bayan musu ya kaure tsakanin masu haƙar kuza a yankin na Gero. Lamarin da ya kai ga tashin hankali da rasa rayukan mutane 10 da ƙona gidaje da dama. Da yake faredin mutanen a shalkwatar rundunar Special Task Force a nan jihar Plateau, kwamandan rundunar Manjo General Nicholas Rogers ya ce sun kame bindigogi kirar AK-47 guda 47 da albarusai da wukake da bindiga mai sarrafa kanta da dai sauran makamai masu hadarin gaske. Kwamandan ya ce ko a lokacin da ya isa wurin mutanen suna kan fada a gabansa. Kwamandan ya gargadi matasa da su guji daukan doka a hannunsu, ya kuma buƙaci shugabannin al'umma da su rika sanar da hukumomi duk wani aikin asha da ke gudana a yankunan su. A halin da ake ciki kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yaba da kwazon jami'an tsaro wajen gaggauta tsagaita rikici tsakanin masu haƙar kuzan. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma gargadi masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da su kuka da kansu in har hukuma ta kama su.
After fight on illegal mining, the next day it went into destruction of lives.
Gwamna Lalon ya ce bayan fada a wurin haƙar ma'adinai ba tare da izini ba, washe gari an je an kashe mutane da basu ji ba basu gani ba. Gwamnan ya ce hukuma za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda ta kama da haƙar ma'adinai ba tare da izini ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To daga batun rikicin haƙan ma'adinai sai kuma rikicin jihar Kaduna wanda gwamnan jihar ya ce wanda duk ke da hannu ciki to zai gane kuransa. Gwamnan yana magana ne lokacin bikin gina wato sahar sashin gina barikin sojoji da za a yi a kudancin jihar Kaduna. Ga Isa Lolikara da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Abin da ya kamu nan shi ne mu kaddamar da wannan barikin da za mu gina nan yana cikin abubuwan da muka lura ya kamata a kawo barikin soja domin a samu tsaro. Da naje shi fadan sarkin Kagoro ya yi bayani kuma gaskiya ne yawanci masu zuwa masu tada hankalin nan ba ainihin Fulani da suke zama a nan bane, sun zo daga nesa daga wasu kasashe musamman makwabtanmu. To mu lura kar wani bako ya zo ya tada mana hankali ya bata tsakaninmu da muke nan shekaru da shekaru.
Sai dai kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Ɗan Rufa'i ya ce kafin ma a kammala wannan gini gwamnatin jihar Kaduna za ta samar da wasu gine-gine na wucin gadi da za a kawo sojoji domin gaggauta tattake tashin-tashinar da ke yawan tasowa a kudancin jihar Kaduna.
Tun sati biyu da suka wuce, gwamnatin jihar Kaduna ta fara duba gine-ginenta da ke kafancin su ga wanne ne za mu iya ba headquarters soja na Nigerian Army don su samu wurin da za su zauna kafin a gama gina barikin nan. Gina wannan bariki zai dauki shekaru. Shekarun nan ne da bamu da su, domin muna son sojojin nan da yawan su a nan gobe ma in Allah ya yarda, in zai yiwu mun fi son suna nan domin su ci gaba da kare haƙƙin al'ummar mu, su tabbatar masu musu farmaki dare da rana ba su samu nasara ba.
Game da kokarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi domin kawo ƙarshen tashi-tashin hankula a kudancin jihar Kaduna kuwa, gwamna Nasiru El-Rufa'i ya ce binciken da suka yi ya tabbatar da an yi tashi-tashin hankali guda 11 a Kaduna, amma sun sha alwashin ba za a yi na 12 ba.
Mu a gwamnatin jihar Kaduna muna da tabbacin cewa wannan tashin hankali da ya zo, Allah ne ya kawo shi don mu ga ƙarshen tashin hankali a jihar Kaduna da kudancin Kaduna gaba ɗaya. Wannan shine tashin hankali na 11 a jihar nan, kuma in Allah ya yarda ba za a samu na 12 ba, domin masu yin wannan abu da masu tsayawa su yi tsari, wallahi tallahi billahi za mu yi maganin su. Kowane ne komin girman shi, komin kakkatar shi, ko meye addinin shi, ko dan ciki na ne ya kare doka a jihar Kaduna, sai mun kama shi mun gurbuta shi gaban kotu. Kuma babu yadda za a yi shekara da shekaru muna zaune lafiya mai yadda wasu su shigo tsakanin mu, waɗanda za su tada rigima a kafancin amma suna zaune Abuja, ko suna zaune Lagos, ko suna zaune Kaduna. Ƴaƴan talakawa suke fita su kashe juna, su sun dauki ayyuka sun kai su waje suna karatu. Wannan zalunci ne, Allah ne kadai zai shari'a. Amma kafin mu je gaban Allah, mu gwamnatin jihar Kaduna za mu fara wannan shari'a in Allah ya yarda.
Ana dai sa ran kafa barikin sojoji a kudancin jihar Kaduna zai taimaka wajen sauƙaƙa tashin hankulan da ake yawan samu a yankin. Ko da yake dai wasu na ganin ba za a samu zaman lafiyar nan ba har sai lokacin da al'ummar yankin suka amince su zauna lafiya da juna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Lallan shugaba Adali me sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba Adali me sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau labari mai dadi muke tafa da shi kamar yadda muka yi alƙawari. Idan ba a manta ba, akwai wani mai sauraron mu wanda Allah ya bashi basirar yin gaba kamar hannu ko kafa ko kunne ko hanci ga mutumin da ya rasa nasa saboda hatsari ko rashin lafiya ko wani tsautsayin. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal, wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya, har ma shi da Abubakar Shu'aibu din sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi.
Assalamu alaikum warahmatullahi, masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na yi tattaki a garin Bauchi don na yi Allah godiya na farko da ya bani damar cika alkawari da nayi na yi wa wannan bawan Allah da ya hada da wannan waƙi'a rashin hannunsa. To Allah da ya taimake ni, Allah cikin ikonsa alkawari da na dauka yau na cika alkawari, kuma ga hannu na bashi har na saka mishi ma. To dan haka ne wa yaddaredon mulmuli Amurka godiya da fatan Allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abuwa da suke na zaƙulo, abubuwan da wasu ma suke samun sanadin tafiya aljanna. Dan haƙiƙa wannan ni mutakar gwadugwadu da zan Allah kenan sanadin wannan abu. Allah kaɗai san adadin mutanen da suke min addu'a, kuma hakika naga addu'ar sosai Allah ya kara musu basira Allah ya kara musu lafiya sai wannan shiri kuma da ake ciki da gaskiya to hakika Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah saka alkhairi nagode alhamdulillah
to wannan hannu zai iya sarrafa shi
eh ai na gwada masa kawai sawa zai kamar yadda za a sa murfin bairo haka ake saka shi ka dauka ya dauka kawai isuka hannun nasa akwai roba ainihin bakin da take kamewa kuma ba ta cin jikin sa zai saka zai suba layi dan shigar da shi kuma ko ya yarfe ko da zai fita a guje ko zai yarfe hannun haka in Allah da ba zai faduwa dan ya bami ainihin jikin sa alhamdulillah
kuma zai shekaru nawa ka yana amfani da shi ko dindindin ne
a tunda ya dindindin Allah na tuba eh tunda dai ba yaro bane da zai tsumbula a ruwa ya je karta a bangon sauran su hannun nan Allah ya san adadin ya dade ne da zai akalla zai kai kuma shekara 3 zuwa 5 kafin ibe ifal kwakwarta ne ko na butun da dai mai hankali ne ba yaro ne kankani da zai dauko wani abu gugur za masa ba
bari kuma mu je ta bakin ko za gabatar da kanka
To assalamu alaikum ni ne Dauda Adamu dai Umar Soja da Usman suka sare mu hannu a Munyangal na yore lokacin akan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum ji ga damuwa ji ga walakanci irin na duniya su kuma su ji dadi a rayuwarsu to shi idan Allah bai ga dama ba duk irin abun da ka shirya in baka shirya abu mai kyau ba karshen ta kanka zai koma ko ba haka ba
to gashi yanzu naga an sa maka hannu kuma ta honan boci kun same ni ko me ne kuka zo yi
to mun zo mu gode mu America mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da sai Alhaji Garba na Jose dauka da tausayin da ya tausa mu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa Allah masa albarka tunda ba kudi na bashi ba bare sai a kudi ne mun ba ko na rana bashi ba kuma wannan gidan nan gidan radio muryan American nan ba wai na bata kudi bane bare sai a tana mun aikin kudi ne ni dai sai nan in tabbatar mata da cewa abunda aka yi mun ne ya tabbatu
to ya kake jin hannun yanzu kamar na
ga hannun yanzu ni ba na jin masalan komai yanzu
da nauyi ne
ba wani nauyi ba wani nauyi insha Allah rayuwa a dona
ka hannu yanzu kana da shi to idan muka ci batun wannan shari'a ne ko kuma bincike da yan sanda aka ce yanzu su ci gaba da wannan bincike to a ina abin ya tsaya ne
ne kai akan abun da tsaya diyan hannu na za su tunda na san su tunda ba baki ne a wuri na ba
to amma kuma ai yan sanda sun kwace abin yanzu na hannun su suna gudanar da bincike babu wani bayani ne da ka ji daga bakin lauyan ka
lauya na shi zai nema mun hakkina a wajen su na ji kafa na biyo wajen lauya na ji na samu yana bincike kuma ya ce yana kan bincikensa ya ji abin shi kai a samu inda aka kai magana kotu idan za mu je kotu kuma shi yana kan magana amma ni dama tun da farko na ce masu ba wai ni na neman rikici ba ne tun da farko a gida ma na ga masu abin da ya faru na ce ya faru tun da akwai yan uwana wanda suka yi akwai zumunta daga ciki na san hannu na ba dawa zai yi ba amma fatan da suka cire mu hannu za su nemi abin da za su mallaka mun diyan hannu abin da zan rayu da shi kuma za su mayar mun da kudin jinya na
eh to iyalin ka dama ta mun bayanin cewa akwai batun yuwar za a sasanta abin ku da su a zauna a gida a daddale ya zamanto su baka diya kuma baka kudin da ka kashe wajen magani da dai sauraron su to kai ka amince da haka
ni abunda sa bazan ce maka na amince da haka akwai dalili bazan yi saurin ce maka zan amince da haka ba saboda duk abun da yake hannun hukuma in ba an tsaya an yi mishi da hukuman ba kai ya kasance yanzu in zama mai laifi a bisa hukuma amma idan hukuma ta neme ni da haka za a iya jin na baki na kan yi garaje ko ba gaskiya ba yauwa ya kamata kafin aji na baki na sai anji na hukuma tukunna hukuma internet mai na jinata to za su jinawa amma yanzu ba zan yanke hukunci in ce kaza ne za a yi tunda magana na hannun hukuma karin zo yanke hukunci hukuma ta ce ban yi daidai ba ko ba gaskiya ba
to yanzu menene kake bukata a halin yanzu
ni yanzu abin da nake bukata ina neman hukuma ta karba mun hakina ta bani in ciyar da gidana abin da suka yi musu biya ni hakina ta biya ni diyana su kuma biya ni kudin jinya na abin da nake bukata su biya ni hakina su biya ni kudin jinya na kuma faɗan da suka yi wa mata na kuma a yi musu kayyadancin faɗe an san dokan faɗe ma mata da ba naka ba hukuma ta san abin da za ta yi kai
to yanzu da yake kana da rauni yaya batun rayuwa ya kasance maka
ni da ina da rauni yanzu ni gaskiya na zama abin tausayi tunda wallahi billahi yanzu cikin halin da nake ni dai na dogara da Allah ne kawai tunda yau ban isa in je in dauko abu da karfi wanda zan kama mushi mata na ta kusa sai ga damuwoyi kuma an je an ci gaba da riga yaran nan ba gama lokacin da za a yi shari'a nan kuma ba gama lokacin da za a biya ni diya hannuna ba ba ce kuma lokacin da za a biya ni kudin jinya na ba sabili da haka kuma ni ina sauraron hukuma me za ta yi kai
ni ne Amina Dauda wanda aka fi sani da Bebe
to gashi yanzu mai gidanki ma da yi an masa hannu me kike ji ko kuma me zaki ce akai
abinda zan ce ina godiya ma ubangiji Allah wanda ya mana taimako Allah ubangiji ya sa aka samu hannun nan aka masa mun gode Allah ubangiji ya bashi ladansa Allah ya biya shi da gidan aljanna
yanzu takamaimme wani hali yake ciki a dangane da maganan shari'a ko kuma bin kadinku da ake yi me yake ciki a halin yanzu
halin da ake ciki dai a yanzu dai tunda aka yi wannan magana dai muka je dai muka yi magana dai an tafi da abin nan tunda aka kama su dai muka zo nan muka zanna ban sake ji ma an neme mu ba ko ban sake ji a ga maganan da aka yi to shi mai gidan dai shi yake bin hanya ya ji kan maganan da yake yana da wani lauyansa
to za mu ci gaba da bin sawun wannan binciken da 'yan sanda a jihar Bauchi suke game da wannan batu na fyaɗe da yunkurin kisan kai duk abin da ya faru za ku ji amma ko mai zuwa muna tafa da wani sabon case na wani mutumin da ake kokari kuma aka yi masa kwacen gidansa na gado karfi da yaji a Abuja mu kasance lafiya
da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana girmama shugaban Rasha Vladimir Putin duk da haka ya ce ba tilas bane su samu fahimtar juna ko jituwa yace yana da kyau idan aka samu jituwa da Rasha maimakon akasin haka idan Rasha ta taimake mu a yaki da kungiyar ISIS wadda babban yaki ne da masu mata addanci da sunan addinin Islam a duk fadin duniya hakan zai yi kyau Mr. Trump ya ga a tashar talabijin ta Fox a tattaunawa da suka yi kamun a fara gasar cin kofin kwallon zarika ruga na Amurka wato na ƙarshe da ake kira Super Bowl da aka yi jiya Lahadi zan jidu da shi ba ni da masaniya in ji Trump da aka tambaye shi kan munanan abubuwa da Putin ya yi a baya kuma ta yaya Trump zai kalle shi da kima sanin tarihin abubuwa da shi Putin ya yi Trump sai ya kwatanta Rasha da Amurka ya ce akwai makasa da yawa mu ma muna da makasa me kake tsammani kasar mu ba ta da laifi Trump ya faɗa da yake ba da amsa cikin wani shirin talabijin a tashar CNN shugaban masu rinjaya majalisar dattijan Amurka Mitch McConnell yace ba ya jin za a iya gwada Putin na Rasha da Amurka ba shugaba Donald Trump yana ga Amurka cewa idan wani abu ya faru su yi kuka da alƙalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa Amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda aka sarin jama'ar su musulmi ne a Romania bayan da aka kwashi kwanaki shida ana gudanar gagarumar zanga-zanga jiya Lahadi gwamnati ta janye dokar da ta ba da kariya ga mafarnata.
To ma da Allah ta kai tutun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwa ta musamman Garba Aliyu dan Azumi Karaji dan sandan Najeriya dake Birni Eko da magaji Ahmed Kontagure shi ma dan sandan Najeriya dake Cote d'Ivoire. Sai Mudi Su tsohon jami'in hukumar kula da kiyaye haɗura a Najeriya da fatan sun ji suna kuma lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da tsaya da gabatarwa. Sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Nelson ni Lada Ibrahim ke cewa sai anjima da hatsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.